Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 3 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron da yammacin jiya Alhamis. A halin da ake ci kuma jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kakaba tsauraran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo kasar. A jiya Alhamis ne majalisar wakilai ta zartar da kudirin dokar ba da kudin ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa 18 ga watan Fabrairu.
Kanin labaran kenan. A Najeriya biyo bayan ayyana 'yan bindiga da iya matsayin 'yan ta'adda da wata babbar kotun tarayya ta yi, masana da kwararru sun fara tsokaci.
Ba wai kiran su ɗan ta'adda shine zai kai mu ga mafita ba. Magana ta gaskiya, idan ka diba kai dibi abin nan a hankali, kiran su ɗan ta'adda abu ne wanda zai ƙara matsalolin da ba mu san iyaka inda za mu shiga.
Wasu kwamitocin majalisar dattawan Najeriya sun nuna damuwarsu kan yadda ake ɗauka da maye guraben aiki a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayyar ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron da yammacin jiya Alhamis. Gwamnar jihar ta New York Kathy Hochul ta ce mutum biyar ne hukumomin kiwon lafiyar jihar suka tabbatar da sun kamu da Omicron. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri na dauke da karin bayani.
Wannan labari na zuwa ne bayan da jami'ai suka tabbatar da wani mutumin da ya halarci wani taro a gundumar Manhattan a ƙarshen watan Nuwamba ya kamu da nau'in cutar ta Omicron. Sai dai gwamnatin jihar New York Kathy Hochul ta ce kada mutane su daga hankalinsu saboda hukumomi suna sanye da cutar ka iya bulla New York, a don haka sun dauki dukkan matakan da suka dace domin daƙile yaduwar cutar. Wata mata yar shekaru 67 da take gundumar Suffolk, gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar yayin da ta fidda alamu na ciwon kai da tari wanda ba su da ƙarfi, sai dai bayaninta ya nuna ta samu allurar rigakafi a baya. Hukumomi sun ce wannan matar ta je ƙasar Afirka ta Kudu a lokacin da ta dawo a ranar 25 ga watan Nuwamba. An gano ba ta da cutar, amma daga bisani a ranar 30 ga watan Nuwamba gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar. Akwai kuma mutum biyu da suka kamu da nau'in cutar ta Omicron a gundumar Queens da kuma mutum daya a gundumar Brooklyn. Kana wani mutum guda kuma ba a gano takamammen inda yake ba a cikin gundumomin da ke jihar New York. Shi ma magajin birnin New York Bill de Blasio ya ce akwai yuwar cutar tana yaduwa tsakanin al'umma. De Blasio da kuma kwamishinan kiwon lafiya na birnin New York Dr. Dave Chukshi sun yi kira ga jama'a da su sa takunkumi a duk taro da za su shiga a cikin wani wuri da ke rufe, kana su yi kokari su karbi allurar rigakafi.
A halin da ake ciki kuma jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kakaba tsauraran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo kasar. Ya kuma shimfiɗa tsari yadda za a ci gaba da daƙile yaduwar annobar corona a Amurka a cikin watannin hunturu masu zuwa. Za a buƙaci matafiya daga waɗansu ƙasashe na duniya su kawo shaidar rashin ɗauke da cutar COVID-19 cikin kwana ɗaya kafin isar su Amurka. Wannan canji ne daga tsarin kwana uku da ake yi. Dokar za ta shafi Amurkawa da kuma baki. Bugu da ƙari kuma Biden ya ƙara wa'adin umarnin saka takunkumin rufe fuska a wuraren sufuri da kuma filayen jirgin sama daga 18 ga watan Janairu zuwa 18 ga watan Maris. Duk da yake an samu waɗanda suka kamu da nau'in Omicron a karo na biyu a Amurka jiya Alhamis, Biden ya gaya wa dandazon jami'an cibiyar lafiya ta ƙasa a bayan garin Washington cewa shirin shi zai bai wa ƙasa wata dama da za mu kawo ƙarshen wannan matsalar. Kada a shagala, kuna jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojoji biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu masu yawa suka jikkata a sanadiyar wani hari da wasu mayakan sa kai masu tsatsauran ra'ayi suka kai a daren shekaran jiya Laraba. a wata cibiyar tsaro da ke bakin iyakar arewacin jamhuriyar Benin kamar yadda sojojin kasar suka faɗi. Wannan farmaki da aka kai Folga shine karo na biyu cikin makon nan a jamhuriyar Benin. Mayakan sa kan sun kai hari ne kan sojojin sintiri a sashin Alibori a safiyar talatar da ta gabata. Hafsan sojojin Fructus Baguidi ya faɗi a wata sanarwa a jiya Alhamis wadda kamfanin Reuters ya gani. Ya ce sojojin sun kashe mutum ɗaya cikin mayakan a harin ranar talata sai kuma wani a daren Laraba. Wata sanarwa daga bakin sojojin ta tabbatar da ƙarin mutuwa da ya danganci harin daga wasu 'yan bindigar da ba a tantance ba. Ba kasafai ake samun irin waɗannan hare-hare a jamhuriyar Benin ba, amma ƙungiyoyi da ke da alaƙa da Al-Qaida da masu tsatsauran ra'ayi suna da ƙarfi a ƙasashen makwabtakansu. Burkina Faso da Niger da ke arewacin ƙasar ya kuma shiga kudancin ƙasar.
Madalla, an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, biyo bayan ayyana 'yan bindiga daɗi a matsayin 'yan ta'adda da wata babbar kotun tarayya ta yi, ministan Shari'a Abubakar Malami ya ce za su bi umarnin kotun sau da ƙafa wajen ganin sun kawo ƙarshen 'yan bindigar. Wannan batu dai ya janyo rarrabuwar ra'ayoyi tsakanin masana da ƙwararru a Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
A hukuncin da wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja ta yanke, a hukumance ta ayyana 'yan bindiga daɗi da masu garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda. Tuni kuma Attorney General na tarayya Abubakar Malami ya ce daga yanzu gwamnatin Najeriya za ta tunkari 'yan bindigar gadan-gadan a matsayin 'yan ta'adda ta kowane fuska. Tuni kuma hakan ya janyo rarrabuwar ra'ayoyi tsakanin masu ruwa da tsaki. Professor Usman Yusuf na daga cikin na hannun daman Sheikh Dr. Amar Gumi.
Ni abin na gwamnati yana bani ma. Wato da yakin da kuka ce kuna yi da su, me zai canza yanzu? Dama kuna jefa musu bom, kuna kaza. Sai yanzu me za a yi? Wato daga gwamnatin har soja ka kuma gane, kuma ba su san su gane me haddasa wannan abun, ya za a shawo magani su. To da me kuke kiransu? Da me ake bi shekarun nan? Da Boko Haram ne shekara 13 ana tayar su. Da su an canza musu suna tun da dadewa. An kwafashe musu gonaki, ana kashe su, ana kwace hannun su. To wallahi in ba a zauna an duba, kuma wannan duk ba daga Abuja zai zo ba.
To sai dai kuma lauya ɗan gwagwarmaya Barista Yakubu Salibawa na mai cewa
hukunci da shi mai shari'a tayo ya riga bada, dole gwamnatin tarayya ta ɗauki wa'annan mutane a masu kallon 'yan ta'adda da abin da ɗan kidnapping suke yi, da abin da 'yan bandi suke yi. Wato laifin ya kai laifi matuƙa gaya, kuma ba su da wani bambanci da 'yan terrorist.
Dr. Murtala Ahmad Rufa'i na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ya shafa shekaru 10 yana bincike a sansanonin 'yan bindiga daɗin.
Ba wai kiransu 'yan ta'adda shi ne zai kai mu ga mafita ba. Magana ta gaskiya, idan ka diba ka yi dibi abin nan a hankali, kiransu 'yan ta'adda abu ne wanda zai ƙara matsalolin da ba mu san iyaka inda za mu shiga ba. To matsalar da kenan dole sai an sake sabon sauyi, sai an sake sabon salo. Amma ni a ganina ba shi ne mafita ba, kuma gwamnatin Najeriya ba ta ma ɗauki hanya ko alaman na kai ƙarshen wannan matsalar.
To shin me mutanen da wannan masifa ta shafa kai tsaye ke cewa? Basharu Altina Gauyawa dan asalin yankin gabashin Sokoto ne mai fama da ja'ibar 'yan bindiga daɗin.
Mai hashin daji an ayyana shi ta ta'adda ya yi daidai, amma mu gare mu da ta'addanci ya yi makanta kulliyar mu yana gane mana a rikane ganin muka yi kamar wata kasa wace ma ga hukuma.
To amma ko ba komai, a cewar babban lauyan Najeriya Barista Muhammad Abdulhamid, dokar za ta yi tasiri.
To kaga yin hakan ba zai wahalar da shari'a ba. Duk mai yanke hukunci akan wannan laifuffuka zai samu cewa tunda kotu ta riga ta yanke hukunci akan haka, da an kama ka da wannan laifi da wannan dokar da aka yanke hukunci akai za ta zo ta hau kan mutum. To gaskiya wannan babban tasiri ne akan yaki da ta'addanci a Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ƙwararru sun ce ƙasar Sin tana ci gaba da sa himmar ganin ta sake haɗa ƙasarta Taiwan ta hanyar kwaɗaita alheri da Taiwan za ta samu ta fuskar tattalin arziki. Amfanin da mafi yawanci 'yan Taiwan ɗin suke ganin ba za su amince da shi ba a matsayin wata musaya da mulkin na demokuraɗiyya. Ƙasar Sin ta fara wannan kamfe ne lokacin da jaridar CPPCC Daily mai samun goyon bayan gwamnatin birnin Beijing ta wallafa wani sharhi mai taken makomar Taiwan ta dogara ne da sake haɗewa, inda aka nuna cewa haɗewar da Sin zai kawo alherin tattalin arziki ga 'yan ƙasar Taiwan. Beijing tana ɗaukar Taiwan a matsayin wani lardi da ya ɓalle wanda watan wata rana zai sake haɗewa da babban ƙasar Sin. Tun shekarar 1949 lokacin da jam'iyyar ra'ayin kwaminisanci ta Sin ta karɓi ikon jagorancin ƙasar, Taiwan take ɗaukar kanta a matsayin wata gwamnatin ƙasa mai cin gashin kanta. A jiya Alhamis ne Majalisar Wakilai ta zartar da kudirin dokar ba da kudin ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa 18 ga watan Fabrairu domin gujewa ƙara dakatar da ayyukan na gajeren lokaci daga tsakar daren Juma'an nan. Amma shakkun amincewar majalisar dattawan cikin sauri ya janyo doguwar jayayya game da yadda ake gani shugaba Biden ya maida allurar rigakafin cutar corona kamar dole. Yarjejeniya da shugabannin majalisa suka cimma jiya za ta ba da damar ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa kwakwanni 11 nan gaba bisa mizanin da aka saba, yayin da za a ƙara dala biliyan 7 domin tallafawa 'yan Afghanistan da aka kwaso daga ƙasar. Majalisar wakilan mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrats za ta zartar da wannan kuduri da ƙuri'u 221 masu goyon baya, yayin da wasu kuma 212 suka ƙi amincewa shugabannin Republican sun buƙaci wakilansu su kaɗa ƙuri'ar yin adawa, in banda ɗan majalisar su Adam Kinziger daga jihar Illinois da ya mara wa 'yan Democrat.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Wasu kwamitocin Majalisar Dattawan Ƙasar sun ɗauki lokaci suna tattaunawa akan batun ɗaukan aiki a ma'aikatu da hukumomin gwamnati har da ɓangaren jami'an tsaro, inda wasu suka nuna rashin gamsuwarsu da yadda ake ɗaukan ma'aikatan gwamnati da kuma yadda ake maye gurbin jami'an tsaro. Amma masana kundin tsarin mulkin ƙasa na cewa akwai ma'aikata da ke da hurumin duba irin wannan badaƙalar. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu ga rahoton da ta aiko mana.
Kwamitin kula da daidaito a gwamnati da harkokin gudanar da mulki da kuma kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa ne suka bayyana damuwarsu akan yadda suka gano cewa ana maye guraben da ake samu a ma'aikatu da hukumomin gwamnati har da ma na jami'an sojin ƙasa. Mataimakin mai tsawatarwa a ɓangaren marasa rinjaye a majalisar dattawa, Sanata Abdullahi Ibrahim Dan Baba, ya ce tun a majalisa ta 8 ya daɗe yana bibiyan yadda abubuwa suke tafiya musamman a ɓangaren jami'an tsaro na sojin ƙasa. Saboda haka ya yi wasu tambayoyi da bai yi wa mataimakin shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa daɗi ba.
Akwai ka'ida ta ɗaukan ma'aikata wadda ciki tana cikin kundin mulkin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar wanda aka wa gyara, wanda ya nuna cewa dole ne kowane sashi na Najeriya ya kasance in za a ɗaukan ma'aikata an ba shi nashi haƙƙi. Na ba da bayanin cewa 8th National Assembly da ya wuce mun yi a mataimakin Senate Committee Chairman on Nigerian Army, na ce ni da kaina na sha rubuta in sa hannu cewa Nigerian Army su ba mu breakdown na sojojin da suka ɗauka kowace local government, cikin local governments ɗin nan 774 mu san mutum nawa ne suka ɗauka, sannan kowane state mu san mutum nawa ne aka ɗauka, sannan kowane geopolitical zone mu san mutum nawa aka ɗauka. Mun rubuta wannan takardun ya kai so uku wancan ƙarni, amma gaskiya ba su taɓa ba da bayani ba.
Shi ma shugaban shugaban kwamitin kula da daidaito da harkokin gudanar da mulki Sanata Danjumala shi ma ya koka da yadda ake kayyade shekaru a cikin bukatun daukan matasa aiki.
Mun tare sun gama makarantu shekaru aro aro kuma shekarun nan kuma in ka kai a ce shekarun ka sun yawa at most a ce in ka wuce 30 years shekaru 30 ba za a dauke ka ba. To ba kai ka so ba a lokacin da ka gama makaranta ba magana shekaru ku ta zo yanzu da aya ce wai once ka wuce 30 years a ce ba za a dauke ka yake ba to ai ballin shin ka ba din matkila sai a sa magana shekaru a gefe dan a samu yadda za a samu gusurin yugo da nan abubuwa.
A lokacin da yake nazarin abin da kundin tsarin mulki ya tanada a game da daukan ma'aikata a Najeriya, barista mai nasara Umar ya yi bayani kamar haka.
Tsarin mulkin Najeriya ya ce a ba kowa dama daidai da sashi na 16 na tsarin mulkin Najeriya, sashi na 21, sashi na 23 da sashi na 24 na tsarin mulkin Najeriya. A ba kowa dama ya bada gudunmuwar shi wajen gina ƙasa. Kamar yadda sashi na 18 na tsarin mulkin Najeriya ya magana manufofinmu na ilimi, to haka aka bada manufofi na magana tattalin arziki ko kuma aiki ko kuma gina ƙasa. Kowa ya samu dama sosai ya shiga ba tare da nuna bambancin bangaren da ka fito ko kuma jihar da ka fito ko kuma yaren da ka fito ko addinin da ka fito ba.
Kwamitin kula da daidaito da harkokin gudanar da mulki a majalisar dattawa ya kira ga gwamnati da ta bude kafa na daukan ma'aikata a dukkan fannoni da kowa zai sa ido maimakon a bari ana daukan ma'aikata a asirce. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Ashe dai ruwayar rade-raden rambatsa karin kudin wutar lantarki a Najeriya na da rauni, domin kuwa mai baiwa shugaban kasa Muhammad Buhari shawara akan manya-manyan ayyuka ta kowane fanni. Wato santirakin Kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakariya ce akwai masu kokarin kwakulo rauni ne a wannan sha'ani.
Yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu, tunanin mu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba.
Alamu dai da wurwurar dambar-dambarwar dafo sabbin jagororin jam'iyyar APC a jihar Zamfara wanda aka ce ya dauki wani sabon launi na ƙara kakalo kayar da ta kalewa jam'iyyar APC a bayan da tana ji tana gani ta yi asarar shugabanni.
Wallahi ka dauki biron ka takarda ka rubuta ka aji zaka ga me zai faru. Abin da biye faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu.
Tunma dai mafasan baki suka fara fashin bakin irin rikita-rikita da rudanin da ya rugurguzo jam'iyyar APC duk kuwa da irin kokarin da ake ganin na shugaban jam'iyyar na riko wato mai malabu ne.
Yayi kokari irin nashi ya kawo gwamnati da fitattun mutane a wafa kasa yan jam'iyyar rigi musu. Nan an kai chess court ya fi guda 100 na harkar Congress daga wannan. To duk abin da aka gina hay a tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan ta faru.
Su kuwa matasan jam'iyyar APC sun ga yawa duniya suke cewa a gaskiya su ma sun gaji da kallon da ake musu na raini. Suna masu cewa mukami na matasa matasan ya kamata a turawa kamar da aka fara gani a wannan karni.
So da yawa zaka ga kujerar National Youth Leader ana dauko dan shekara 50-55 wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa kujera ne da ya kamata a bada matasa su kawo canjin da suke so.
Wadannan ba kadan muka karkado cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke san zamarwa talaka tsani. Shiri na 42 cikin jerin shashiren manuniyan da ke san rugurguje dukkanin wani rudani. Mai yiwa kuma kokarin kwakwar kwakule rudanin karin wutar lantarkin da aka dinga yadawa tun a watanni yasa mai baiwa shugaban kasa Muhammad Buhari shawarwari akan manya-manyan ayyuka ta kowane fanni. Santirakin Kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakariya ce akwai abin da ya kamata al'ummar Najeriya su sani.
Akwai dan rashin fahimta a cikin maganar kudin wuta. Abin da ke faruwa a cikin dokokinmu an ce duk wata shida sai an duba kuɗin domin a tabbatar ba a zalunci ko a cuci su 'yan kasuwar da suke saida wutar batun da ba a kayan gwamnati ba ne yanzu mafi yawanta an sayar, ko kuma ba a cuci ko an zalunci al'umma ba da suke siyan wuta. In kuɗin wutan ta yi yawa za a rage ta, in ta yi kaɗan za a ƙara ta. Kuma ba ma zaton ƙarin kuɗin wuta duk abin da gwamnati take yanzu ma ƙoƙarin ragewa take yi. To ƙoƙarin da gwamnati take yi shine a ci gaba da sa ayyuka. Akwai wani babban aiki da shugaban ƙasa da shugaban ƙasan Germany Angela Merkel suka sa hannu kai, wani babban kamfani Siemens muna aiki da su.
To kenan duk bayanan da muke samu cewa watan 12 din nan za a yi dan ƙari a kuɗin wuta ba gaskiya bane
kenan. Yanayin yadda ake bayanin sa ne sai ya ruɗa mutane. Kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kuɗin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu, tunaninmu kuɗin wuta zai ci gaba da sauka ba ƙaruwa ba.
Da alamu dai karfan kafan kankame mukaman da ake jingina wa gwamnoni na ƙara ƙarfin da suke ganin abun fa ya riga ya fara tsanani. Saboda ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC a jihar Zamfara, sanata Kabiru Garba Marafa ya ce jam'iyyar APC a jihar Zamfara ta ƙara hawa wani mummunan tsauni.
Da yanda ka ga an haɗa kai manya sun haɗa kai wuri guda, to za a cuci talaka ne. In dai arziki ake so na siyasa ya sauka, to dole sai an samu wasu wanda za su buɗa sai wasu su samu. To mu koyaushe abinda muke so talakawa su dan samu wani abu. Don haka nan muna taya dai mutane murna alhamdulillah dan wani abu ya sauka, kuma kowa za a dan canja miya da sauransu.
Ba ku shiga zaben nan da niyyar ku samu sakamakon waɗanda za su zama ku shugaban ni a bangaren ku ba?
Babu, ba a tsarin zaben da wa'ai haka ba. Tsarin mulki wai faɗi ba mu ba. Yace sai an ba mu sanarwa ta kwana 14, ba a ba mu ba. To Alhaji, tunda ba ƙasar mahaukata ake ba. Yanzu in gwamnati ta kotu da receipt dina, na je na biya kuɗi ga shaida na biya. Ba a bani form ba, ba a gaya man za a yi zaɓe ba, kawai na waye gari ga social media ma kawai mahaga takarda. To Alhaji, saboda Allah, yanzu kana nema a ce sai ka ma zama lawyer ka gane wanga abun bai tsayuwa. To wannan abin da ba a yi ba, wallahi ka ɗauki biron ka kaɗa takarda ka rubuta ka aje, za ka ga me zai faru. So abin da bi ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu.
Amma baka gudun kada a maka tambarin ka iya barar da tukunyar girkin da iya ka.
Babu, wanda a jahili zai iya cewa ka iya barar da tukunya. To tun daga Bakar Hannasi ina son wani ya zo ya karanta man inda Ubangiji ya ce idan aka zo kashe ka, to ka yadda a kashe ka don a zanna lahiya. In aka samo guda, to na yadda ni kenan ina barawa. Wannan abu siyasa ni na zaɓe in abita. Sai kai ka zo ka ce wai yanzu kashe na za kai ni a siyasance, kuma wai ni yanzu to in yi hankuri a kashe ni saboda wasu su zana lahiya. Shine rashin barawa abin da kake magana kenan. To amma kana kake magana, to ashe ku bari ba yanzu aka fara.
Ba wai kadai jihar Zamfara ba, ba rikitar rungumannin fadin cikin jam'iyyar APC kusan ta shafi kowane fanni. Domin har ta kai ga an ga wani dandazon matasan da suka ce su kam sun kori shugaban jam'iyyar na riko Malam Mai Malabu ne. Sai dai tuni ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo kamar da sabo Imamu Gashuwa ya ce jam'iyyar APC ta yi taka tsantsan kada ta zo daga baya ta yi da na sani.
A magana da kitin APC tsakanin gwamnati Mai Malabu ne da wayannan matasa da suka rada dan jiran Prince Audu daga Kogi cewa sun rusa. To gaskiya gabaki ɗayan su ba sa bisa ka'ida, domin haka ba zahirin gaskiya shugabancin da ya kawo gwamnati Mai Malabu ba bisa ka'ida bane. An dai abin da aka yi aka samu, kuma yayi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane a wafa ƙasa ƴan jam'iyya da gindin musa. Nan an kai case court ya fi guda 100 na harkar Congress sun daga waɗannan. To duk abin da aka gina a tubali ba na gaskiya ba, to faɗa ma irin wannan za ta faru. Saboda haka wajibi ne jam'iyyar APC tana so ta ci zaɓe 2023 ta gyara kurakuran ta su makara ba. Amma aka tafi haka, to abin da ya samu jam'iyyar PDP su ma zai samu jam'iyyar APC, wanda shi ne tana ta gaskiya.
Tuni dai maganar tsatsafo da tsarin tsatsefe matsalar cikin gida na jam'iyyar APC da ake ganin ta yi tsanani, ta sa uwar jam'iyyar APC ta kafa kwamitin bibiya don ganin an magance dukkanin saɓani. Har ma an ji ɗaya daga cikin masu sha'awar taka takarar shugabancin jam'iyyar APC a Nigeria, Alhaji Saluhu Mustapha, na cewa za a magance dukkanin matsalolin da ke cikin jam'iyyar APC tun kafin babban zaben shugabanni.
Tun yaushe aka kafa Reconciliation Committee? An riga an zagaya duk jihohin. Ai da ma abin da ya rike convention din kenan sai an gama duk wayannan inda aka samu dan mishkila a jihohin amma rashin sanin mutane ne suka doka an gama state congresses me rege kafin ayi convention sai an gama duk wayannan masalolin ni kuma ina ganin ita caretaker committee din ta yi iyaka kokarinta domin APC tana kokarinta kuma za ta ci gaba da kokarinta shi yasa ire-irenmu muka fito kuma mu zo mu kara mata guyiwa mu ma mu kawo dan goodwill da experience din mu
kwakule kokon kwakumar mukamin shugabancin matasa a cikin jam'iyyu a tarayyar Najeriya na cikin batutuwan da aka dinda korafi a kasar nan tun sai dai kuma da alamu zako dan shekaru 25 a matsayin shugaban matasan jam'iyyar PDP da aka gani a wannan kasa ya kawo sabon sauyin da za a daina yi wa matasa kallon raini domin tuni ɗaya daga cikin matasan jam'iyyar APC Kwamar Zayanu Adamu Matan da aka ce shi ma yana son taka takarar shugaban matasa ya taso yana tabbatarwa jam'iyyar APC cewa lokaci ne na tafiya da matasa a irin wannan zamani
kasancewa na matashi mun yi tunanin cewa matasa za a ba su dama a dama da su a cikin wannan jam'iyya mai adalci din wato buri na shine na farko in ga cewa duk abin da jam'iyya take yi an sa matasa sun shiga ciki dumu saboda muna da tunanin akwai abubuwan da ake yi ba a yi da matasa wanda har Allah ya kai ni yanzu ni ina da yunkurin neman kujerar National Youth Leader na ƙasa wato shugaban matasa na jam'iyyar APC saboda so da yawa zaka ga kujerar National Youth Leader ana dauko dan shekara 50-55 wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa kujera ne da ya kamata a bada matasa su kawo canjin da suke so
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da daga shi kuma zamu koma waiwaye danganin abin da muka yi a sauran watanni a madadin dukkanin wadanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da muke kawo muku a cikin nan shiri fiye da yadda kuke tsammani musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji safe da yini sai Shamsiya Ibrahim Hamzan da kan taimaka wajen har hado muryoyin da muke kawo muku babu wani janjani ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko sunana Idris Bashir imamin masallacin juma'a da ke garin Abba cikin jihar Abia nasihar mu ta yau ta juma'a ita ce abin da ya shafi kalamai na gaskiya ko fadin gaskiya gaskiyar kuma daga kowane bangare hukuma gwamnati al'umma malamai da ma sauran daidaikun mutane domin Allah subhanahu wataala ya jawo hankalin mu a cikin alqur'ani a wurare da yawa ga hadisin annabi rahama alaihi salatu wassalam inda yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut wanda da yayi imani da Allah da ranar alkiyama to ya fadi alkhair ko ya ga bakin shi shi dan haka ya jan gwamnati musulmai ubangiji subhanahu wataala ya jawo hankalin mu dan gane da abin da ya shafi fadin gaskiya sai ce kunu ma'as sadiqi ku zamanto kuna tare da masu gaskiya ko masu furta gaskiya dan haka a irin halin da muka zanci kan wa ciki ƙarya ta yi yawa maganganu marasa amfani da abin da ƙarya ta shigo ciki yawanci baya tasiri sai kaga al'umma sun fada cikin halin ni'asu halin kakani kai halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda muka tsinci kanmu a ciki a yau wajibi ne ya yan uwa musulmai da abokan zaman mu mu zamanto idan muka faɗi magana haka take a ko'ina to yan uwa wallahi summa billahi mun sani na sani kowa ya sani za ta shi alkiyama abinda duk ka faɗa a bakinka ya zama zuciyarka ba haka abin yake ba to ka sani na sani cewa wannan shine ungurmin munafurci Allah ya bamu ikon fadin gaskiya Allah ya bamu ikon doruwa akan gaskiya subhanahu wataala yayi mana ya kare mu daga sharrin ƙarya ya kare mu daga doruwa akan ƙarya ya kare mu daga aiki kan ƙarya Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya zaunar da kasar mu lafiya ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka rama lafiya Allahu 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 Allah
To, ban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu sallama da ku, sashen Hausa na muryar Amurka na miƙa sakon fatan alheri ga abokin aikinmu na jihar Niger, Nigeria, Mustapha Nasiru Batsari, bisa ɗaurin auren Isa Salamatu Mustapha Nasiru Batsari da angonta Yusuf Sanusi Dada, wanda za a yi gobe Asabar da misalin ƙarfe 10:11 na safe a kofar gidansa da ke bayan gidan Alhaji Ɗanlami Sarki Daji, unguwar Rahama, Kwantagora. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin